sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 6 ga watan Oktoba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko ga Maryam da kanin labarai
Koriya ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da Amurka a fusace yayin da babban wakilin Koriyar a zaman ya faɗi cewa bai ji dadin yadda Amurka ta kita canza ra'ayinta ba. Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya suka dunguma kan titina suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. Da safiyar yau Lahadi majalisar ministocin Iraki ta fitar wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zanga wuta har mutane 19 suka mutu.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda jiragen yakin sama a jihar Kaduna suka halaka kimanin ɗan bindiga 10. Sannan kuma za ku ji inda majalisar dattawan Najeriya ta ce mahukuntar kasar sun hana barace-barace.
Zaka ga mutum gashi da karfin shi ya zo yana bara. Zaka yaro dan shekara 3, 4, 5 an dauko shi daga gidan iyayen shi. An tawo shi wai da sunan ya nemi karatu. An bar shi yana yawo yana barin yadda za iya ci abinci.
Bayan haka za ku ji inda kungiyoyin fararen hula a Najeriya ke karfafa wayar da kai kan illar yada labaran ƙarya a yanar gizo. Kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Koriya ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da Amurka a fusace yayin da babban wakilin Koriyar a zaman ya faɗi cewa bai ji dadin yadda Amurka ta kita canza ra'ayinta ba. Tabarbarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ta farko cikin watanni. Lamarin ya dada kyautata zaton cewa Koriyar za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi. Yan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka kera shi ta yadda za a iya harba shi daga jirgin ƙarƙashin ruwa. Amma barin zaman tattaunawar da Koriya ta Arewa ta yi ba lallai wani babban abu bane da ya wuce wata dabarar sake gabatar da ra'ayoyinta a zaman da suke yi don matsawa Amurka lamba a cewar wasu masu sharhi sun kuma yi hasashen cewa ta yiwu Koriya ta dawo zaman tattaunawar nan ba da dadewa ba. Kwana ɗaya bayan zaman ganawar a wajen birnin Stockholm da ke ƙasar Sweden, babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar ya karantawa a 'yan jarida wata 'yar takaitacciyar sanarwa inda ya yi bayanin dalilin da ya sa Koriyar ta fita daga zaman ganawar. Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya suka dunguma kan titina suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta fitowa daga birnin dauke da lema a yayin da aka yi ta sheƙar ruwan sama. A shekarun jiya jama'a, gwamnatin Hong Kong ta haramta sanya abin rufe fuska a lokacin zanga-zanga. Lamarin da ya tado da wata dokar gaggawa ta zamanin mulkin mallakar Birtaniya da aka yi amfani da ita don kwantar da tarzoma a shekarar 1967. Yan majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan demokradiyya sun je wata babbar kotu a yau Lahadi da safi suna kalubalantar doka haramta rufe fuskar amma kotun ta yi watsi da bukatar su. Da safiyar yau Lahadi majalisar ministocin Iraki ta fadda wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zanga wuta har mutane 19 suka mutu. Ministocin sun gana a tsawon daren jiya Asabar a kokarin da suke yi na shawo kan zanga-zangar da ta ba mahukunta kasar mamaki kwanaki 5 a jere ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100. Jami'an majalisar sun fadda jerin wasu shirye-shiryen garan bawul da za su duba batun mallakar filaye da daukar sojoji aiki da karin kudaden tallafin kyautata rayuwa ga iyalai marasa karfi da kuma shirye-shiryen da za su horar da matasa marasa aikin yi. A wani jawabi da ya yi a talabijin a daren jiya Asabar, ministan Iraki Abdel Abdul Mahdi ya faɗa wa ministocinsa cewa a shirye yake ya gana da masu zanga-zanga a ƙasar ya ji ƙorafe-ƙorafensu. Ya kuma yi kira ga masu zanga-zangar a kan su kawo ƙarshen gwagwarmayar da suke yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara kada kura'a a zaben majalisar dokokin kasar Kosovo da aka yi da wuri bayan da batutuwan da suka mamaye yakin neman zaben na bana suka hada da cin hanci da rashawa da rashin ayyuka da kuma yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da Serbia da zai ba kasar ta Kosovo damar zama memba a majalisar dinkin duniya. Veldeta Daka, shugabar hukumar zaben kasar, na cikin mutanen farko-farko da suka kada kura'a a birnin Pristina a yau Lahadi a lokacin da aka bude rumfunan zabe da karfe 7 na safiyar yankin. Ms. Daka ta yi kira ga 'yan kasar Kosovo akan su je su kada kura'arsu kafin a rufe rumfunan zabe da karfe 7 na yamma. Shugaban kasar Hashim Thaci shi ma ya yi kira ga 'yan kasar akan su fita su yi zabe, ya kuma buƙaci a yi zabe a cikin gaskiya da adalci. A yau 6 ga watan Oktoba, Thaci ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa duk wanda ya samu nasara sakamakon kuri'un da aka kada ya kamata ya inganta rayuwar 'yan kasar ya kuma magance kalubalen da ke gaba. Kusan mutane miliyan 1,900 suka cancanta su kada kura'a a kasar. Masu kada kura'a za su zabi 'yan majalisa 120 a zaben da zai kasance na hudu a majalisar dokokin kasar tun bayan da ta ayyana samun 'yancin kanta daga kasar Serbia a shekarar 2008. An saki madugun babbar jam'iyyar adawa Maurice Kamto na kasar Kamaru a jiya Asabar bayan da wata kotun soja ta ce a sake shi bisa umarnin shugaba Paul Biya. An saki madugun adawar ne bayan ya kwashe watanni 9 a gidan yari kuma bayan da shugaba Biya ya nuna alamun neman sasanci na bazata, shugaban da ke fuskantar tarin korafe-korafe daga kasar da kuma suka daga kasashen waje akan 'yancin siyasa. Ga munan mun hada a yau, na gode da goyen bayan da kuka bani ba kakkautawa, abinda Kamto ya fadawa daruruwan masu goyen bayansa kenan da suka tarbe shi. Ya ce naga abinda kuka yi duk da cewa ba ku iya ganina ba. Kamto ya sanar da sake bude wani sabon babi a gwagwarmayar da yake yi, ya kara da cewa idan wasu mutane na tunanin cewa 'yantar da muna nufin karshen gwagwarmaya to ba su fahimci komai ba. An kama Kamto dan shekaru 65 da haihuwa a ƙarshen watan Janairu bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zanga a kan sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba na shekarar 2018. Biya dan shekaru 86 da haihuwa wanda kusan shekaru 37 kenan yana mulkin kama karya a Kamaru, shekaran jiya jama'a ya sanar da cewa ya bada umarnin a yi watsi da zarge-zargen da ake wa 'yan adawar.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Nigeria, har fatar rundunar sojojin sama Nigeria ta ce jirgin yakinta ya hallaka wasu 'yan bindiga guda 10 a wani daji da ke dab da birnin Wari da kuma kan tsaunin Janko da ke jihar Kaduna. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Nigeria, Air Commodore Ibikunle da Ramola, cikin wata sanarwa da ya aiko mana ya ce jiragen yakin Nigeria sun halaka kimanin 'yan bindiga 10 a wani daji da ke dab da birnin Gwari da makan dutsen Janko a jihar Kaduna. Wannan farmaki ya biyo bayan umarnin da rundunar yaki da yan bindiga dadi wato operation hadarin daji ta bayar na afkawa duk sansanin da ke zama maboyar yan bindiga dadi. Wannan farmaki dai na zuwa ne bayan wani hari da yan bindiga dadi suka kai wa sojojin Najeriya a kauyen Sunke da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara da ma karuwar kauran waɗannan yan bindiga zuwa wajajen birnin Gwari. Eya Komodo Daramola ya ce babbar manufar wannan farmaki dai shi ne don tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a a arewa maso yammacin Najeriya mai fama da bala'in yan bindiga dadi. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu, wannan sabon salo na sojin saman Najeriya ka iya kaiwa ga murkushe yan bindigar a gaba daya.
Wato abin da zamu cewa kai wannan dama wani tsari ne da sojoji da yawa suke yi kaman lokacin yakin Vietnam da sauransu. Amerika ta yi irin amfani da irin wannan jiragen sama da ko kuma zan ce sojojinsu na sama za su je wuri su kai farmaki ta yadda shi wanda ake yaki da shi ba zai samu sakat ba. Sannan kuma amma sai a bi da sojan ƙasa kaman wato dai a share a barbada musu harsashi daga sama na ƙasa kuma su bi su share. Wannan a yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace kuma abu ne da ya kamata tuntuni da an yi tunanin haka a yi shi a dajin nan na Zamfara, dajin birnin Gwari da sauran wurare. Ina ji insha Allahu aka bi hana su sakat sama da ƙasa duk ya kasance ana yaki da su insha Allahu za a samu sara.
Professor da yake yanzu headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce za ta shiga da mamaye wannan daji na birnin Gwari da sauran wurare, kamar ta yaya wannan hubbasan nata zai taimaka wurin kawo ƙarshen waɗannan yan bindiga?
Wannan hubbasan zai kawo samun nasara don kaman yadda na nuna ma shi ne kaman an musu laima ne, laima ta zo ta rufe su ya kasance daga sama ba su samun yawo, ba su samun shawagi nan zuwa nan, ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gansu kuma yi maganin su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. A Najeriya, Majalisar Dattawa ta ba wa gwamnatin tarayya da na jihohi umarnin gaggauta samo cibiyoyin koyar da sana'o'i domin rage zaman banza da yawon bara da matasa ke yi a ko'ina a cikin ƙasar, kamar yadda wakiliyarmu na sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoton.
Batun yawan yara da ba sa karatu musamman a jihohin Arewa, wanda asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sun kai har miliyan 8 da kuma waɗanda suka yi karatun amma ba su da ayyukan yi, da ma wanda babu karatun kuma babu sana'a, su ne suka ɗauki hankalin Sanata Abdullahi Ɗinladi Sankara har ya kawo wani yunkurin ƙuduri a Majalisar Dattawa wanda zai ba wa gwamnatocin ƙasar dama na gina cibiyoyin koyar da sana'o'i. A nan Sanata Ɗinladi Sankara ne yake ƙarin haske akan ƙudurin dokar.
Akwai abin da nake so mutane su fahimta, idan aka ce barace-barace ba wai almajirai kaɗai su suke bara ba, akwai waɗanda su kansu za ka gansu da lafiyansu da ƙarfinsu ba wasu nakasassu ba za su kasance suna yawace-yawace aikinsu kenan barace-barace. To shine muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu ta gaggauta yunkuri wanda yake za ta hana wannan barace-baracen. Idan muka dawo kan ainihin ƴaƴanmu kuma waɗanda suke almajiran, ina kira ga ainihin gwamnati ta shirya wani wuri wanda yake za ta ci gaba da karantar da su, ta saka su kan hanya da za su samu ilimi ingantacce. Ba wai sai lallai ilimin boko kaɗai shine ilimi ba, ilimin Qur'ani da ilimin addini abu ne wanda yake mafi muhimmanci. Idan ta yi ƙoƙari ta giggina musu irin waɗannan wuraren, ina ganin za a rage wannan yunkurin barace-barace da yawa.
Shi ma ɗan Majalisar Dattawa mai wakiltar Kaduna ta Tsakiya Sanata Obasani ya ce wannan ƙudurin doka zai taimaka wa ƙasa wajen farfaɗo da tattalin arzikinta, kuma zai sa ma'aikatu irin su Babban Bankin Najeriya su agaza wa matasan. Ga jawabin da ya yi.
Ka za mu tabbatar da mu ga cewa kudaden da aka ware su an yi amfani da su ne wurin taimakama ƙananan 'yan kasuwa, domin aka taimakama ƙananan 'yan kasuwa shine kawai wannan alƙawari da shugaban ƙasa ya yi cewa in Allah ya da sama da mutum miliyan 100 za su samu sana'a ko kuma aikin yi, to ina ganin yadda za a samu kai ga nasara kenan. Domin idan aka ɗauki kuɗin ƙasa aka taimakama masu sana'a karami. Idan yau mutum na da mutum goma ne ko 20 suna aiki da shi, in ka bashi talafi sai ga dauko mutum 100 ko 200 ko 500 suna amfana ta wannan sana'a. To za mu tabbatar cewa bankunonin kasar nan har ma babban bankin kasa gabaki da wato Central Bank suna da ayyuka da suke na tallafa al'umma, wanda za mu tabbatar cewa sun tallafa ma jama'a ne masu kankanin aiki.
A nashi nazari akan kudirin dokar da yanda zai taimaka wa kasa, Senator Adamu Alledo yana mai cewa
ya kamata tun lokacin da aka dawo da demokradiya 1999 ya kamata mu musamman mutanen arewa mu tsaye mu hana wannan bara din. Musulunci ya hana wannan bara, Christianity ya hana wannan bara. Ba abin da bara ke kawowa illa lalaci, zaman banza da cuta. Za ka ga mutum gashi da ƙarfin shi ya zo yana bara. Za ka ga yaro dan shekara 3, 4, 5 an dauko shi daga gidan iyayen shi, an kawo shi wai da sunan ya nemi karatu, an bar shi yana yawo yana barin ya riza iya ci abinci, karatun ma ba zai yi ba. To dole ne majalisar dokoki da majalisar tijai har ma ta jihohi gaba ɗaya mu taru mu hana wannan bakin ciki. Don a gaskiya bakin ciki ne muke gani, kuma gaskiya zan ga muku arewa ne kawai kike samu ana wannan bara din. Ko ku duka zo za ka samu kace Malam Bahaushe shi ne ke bara. In ka je Maiduguri da ba ka samu Kanuri na bara, in ka je kasar Nufe da ba ka samu Benue na bara.
Abin jira a gani shine yadda bangarorin gudanarwar kasar, wato gwamnatin tarayya da ma na jihohi da kananan hukumomi, za su samu daidaito wajen bin umarnin majalisar domin a samu a gina cibiyoyin koyar da sana'o'i ko matasa su samu ayyukan yi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun shiga aikin wayar da kan al'umma yadda za su riƙa tantance labarin gaskiya da na ƙarya. Ga Nasiru Adamu Alkaya ya aiko mana ƙarin bayani.
Yara da ba sa karatu musamman a jihohin arewa,
wato kungiyar ba da shawara kan yada sahihan labaru a cikin al'umma, wato Community Information Technology and Development a turance, ta ce jita-jita ne makamashin rura fitina a cikin al'umma. Da yake magana kan fadin makiyaya da manoma, shugaban kungiyar Zakari Ya'u ya ce watsi da labaran jita-jita zai taimaka wajen samun zaman lafiya, don a yanar gizo wasu kan aika sakonni ko hotunan ƙarya don tada fitina.
In ka dubi yanar gizo-gizo za ka tarar ana yada jita-jita wanda kuma ba gaskiya kiya bane ba, ko kuma aje a dauko hotuna aka yi rigima a wasu kasashen, ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige, ko kuma rigiman ma da aka yi wanda bata da alaka da abin da ake fama da shi a wannan lokaci, sai a zo a baza su. To waɗannan idan an baza su wanda bai sani ba zai dauka ya yi amfani da shi mai tabbar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru, ko kuma a nan ne abin ya faru. Da haka sai ka ga mutane suna ce to za su dauko fansa. Amma dai a kullum abin da muke yi wa mutane gargaɗi shi ne ya kamata kada su ɗauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba.
Tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah na Abuja, Dodo Oroji, ya amince da wannan nazarin.
Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane, a je a ɗauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ce ai ga mutanen da aka kashe. Sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka sace mai dukiyar shi, to zai yaƙe ka kowane irin mutum ne. Bafulatani bai ɗauka shanu zuka ya jefa cikin gona saboda ya zan ciwon dukiya, sai dai ƙaddara, don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko na buna kama shi, don ya san cewa in ya cikin gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi. Kuma babu dalilin mu riga ɗauka hukunci ga hannuwanmu. Mutum daban yake da abinci, mutum daban yake da dabba. Idan ka je ka kashe min shanu, sai in kai ka kotu in nemi wannan shanun nawa da ka kashe.
Hakanan shi ma shugaban kungiyar kananan ƙabilu na Kaduna ta Kudu, Mr. Mark Amani, ya goyi bayan kaucewa yaɗa jita-jita.
Kuma ko da ma kafafen watsa labari irin na waya, kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafi daga Zed ne, daga MTN ne, wane ne, to su yi maza-maza su yi detecting wane ne ya tura. Idan ko ba sa ba da bayanai makamanci haka, to gaskiyar magana kamfanonin su na ƙarya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace company tana da information na kowa, duk inda maka tura idan ana son a kama kowa ne za a same shi.
Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai, wasu na amfani da alƙalami da harshe wajen kunna wuta, ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba. Nasiru Adamuli kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tauka mai ba. Ku jama tambaya nike da.
To a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon ya ce karfe 11:20 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku ci gaban rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana, bayan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar da wani rahoto tana cewa akalla akwai masu tabin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'ummar kasar fiye da miliyan 201. Sai dai wasu masana masu kula da masu tabin hankalin suna ganin matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun karuwar masu tabin hankali a Najeriya. Zainab Gareki.
To kin zo nan da tabin hankali, wato hankalinki ya gushe, yaya kike yi?
Ni ma ban sani ba, karan kaina baibu. Ban sani ba, sai dai mutanen da suna wuri sun gani abu da nayi da su iya bayana, kaman baba ya bayana. Ni karan kaina ban iya bayana ba. Duyin da na warke na a gaskiyar da na ganin ku, na ga mutane, amma yin da abun ya kama ni, duyin da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara, na kashe shi a ruwa. Mamanin da mamana ta gaya mini kafin ta rasu, ta yi kuka da girma Almani Almasihu, baba na ma doke ni mun zo na Kaduna ni tare da yarwana, sannan yarwana Dima ya zo ya mutu, tsara ni kadai da su Kanuwa na maza suna Abuja. Su ma sun gaji da na musu waya sakarin jiya wanda su zo, ba su zo ko ba. Da su zo da kansu da su yi ma baba kwashoko din magana, da ba su zo ba, ni kadai ina ta fama da yarinya na. To mai gida na wai zai zo bai zo ba, ga dai zai zo a ruwa sama na ruwa sama ya yawa sai gobe.
Amma tun farko me ya haddasa miki, me yasa kika samu wannan tabin hankali?
Mi adadin nu ban sani ba. Ah ni kam gaskiya baba na yana sha taba, ni ma ina sha kadan. Taba na baki haka na ganye na baba na in ya zo ya murka shasha a gungunin shi na dunkule haka ya tsaye.
Wato lofe irin na dadin?
Na dadin ya sha, kuma sai kira ni ce lida ba, sai kira ni zo sai ni ma karban kurba. In ya sha giya ne ya ce zo in zo karba, dabba na ya ce zai bani ushi ba shi da namiji ba, yana so na da yawa, ni kuma zan karba ko ta wuri abubuwa din ne ko yaya ne, amma gaskiya da na jogo na bun ya faru haka ne. Ina daidai buduru haka da abun ya faru, kuma shine ciwo din ya buga na kai na asibiti, mutumin ya doka na kai na asibiti abun bai yi ba, shina doke na kai ma babana. To tun daga lokacin kuma har na yi aure na kusa shekara 7 ko 30 yanzu na, to abun bai sake ni ba. Ana bana allura, sai su bana allura asibiti.
A nan kenan?
Eh a nan ba bani ko ba, dura na muza ga lura yake yi sai in kwanta wurin. In na kwanta wurin in abun ya yi sauki sai su daga, in bai yi sauki ba ma sa su nemo ma haka mu tafi gida. Har iyaye na duka sun zo sun mutu ba ko yanzu nan ba.
Amma a nan fa yaya me aka baki har kika samu lafiya kamar?
Ya bani magani, shine na samu sauki yanzu nan. Ina na tsuri da har an ce in je gona, sai in je Tamekau gona, san dawa diba mini gidan don dafa in ci.
To kina ganin kamar shi baba yana taimaka ma mutane ba ma masu ciwon hauka ba da sauran cututtuka a nan?
Tunda yana taimaka marasa lafiya kowane iri ciwo dai, in sun ya zo kamar iri ciwo tuntunan in sun zo da doke mutum gab ya zo haka, yana taimaka yana warkewa. Duk kowane ciwo ya zo inda na gani a wurin, na fi kusan wata da yanzu nan da ina tafiya nan, yana samun sauki. Kamar wayanda suna zaune basu tashi a kafa yana mutu, duk yana taimaka yana warke. Kamar mata yare mu yanzu na kafa ne, in ta zo na ba ta iya tashiwa, amma ta samu sauki. Ba komai ba, alhamdulillah.
Evangelist Joel Gashaka yace suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimaka wa masu fama da kowane irin nau'in cuta.
To ka san yawancin matasa in lokacin da siyasa ta fara zafi akan ba su kwayoyi su sha domin su hau su yi abubuwan da ba su a cikin hankalinsu. To wannan ne yakan sa shaye-shayen kwayan ya yi yawa. To in mutum ya sha a lokacin siyasa ya riga ya bi jininsa ya saba, in ran da bai samu ba ba zai ji daɗi ba, dole sai ya sha. na ce maka a lokacin akan kawo mana yara 10 a rana daya, 7 a rana daya da chain. Ina da matasa wanda na training na sun kai 50 saboda jinyar matasa, jinya ma gaba daya kowanne irin jinya, amma nan matasa suna ba mu wahala saboda suna da karfi. Wan sai an sa musu handcuff da chain kafin a dauko su. To idan aka dauko su ba wanda zai iya ba su magani, sai dai matasan na wanda na training nasu su ne za su yi daidai da su. In aka ba su magani bayan awa 3 sai mu kunce chain din ya kare kenan.
To baka samun kalubale musamman daga hukumomi a ce ko gwamnati kenan, tunda za a ce kai kana bada magani ne duk da yake ba wai gargajiya bane, amma dai baka samun kalubale daga su gwamnati?
Akwai takardama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani, muna tafiya tare da su. In ciwon da ya zama ba na gefe na ba, nakan tura zuwa specialist, nakan tura su zuwa asibiti.
Wato dai kuna hadin gwiwa?
Muna hadin gwiwa, ba mu da damuwa da juna. Su kansu ma su kan zo da kansu wurina mu musu jinya. Kuma idan jinyar da ya zama ko na gidana ko matana za ta zo haihuwa, asibiti take haihuwa, ko yayanan su kai ciwo, in dai har ya gagare ni nakan tura zuwa asibiti.
Masu sauraro, anan za mu da sa'aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta hada mana rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Masu sauraro, maimaicin shirin idan kwaya ta narke kuka saurara. Yanzu kuma ga wannan sakon. Masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu na yau, ga Maryam da labarai amma a takaice. To a takaice, Koriya ta Arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya Asabar da Amurka a fusace, yayin da babban wakilin Koriya ya faɗi cewa bai ji daɗin yadda Amurka ta ƙi ta canza ra'ayinta ba. Lamarin taɓarɓarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ta farko cikin watanni ya daɗa kyautata zaton cewa Koriyar za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi, ‘yan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka ƙera shi ta yadda za a iya harba shi daga jirgin ƙarƙashin ruwa. ‘Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkunan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi, a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya suka dunguma kan tituna suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta fito daga birnin ɗauke da lema a yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama. Da safiyar yau Lahadi, Majalisar Ministocin Iraki ta fidda wani shirin garan bawal da za ta yi a ƙasar, biyo bayan arangamar da aka yi inda jami'an tsaro suka buɗewa masu zanga-zangar wuta har mutane 19 suka mutu. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma wani makon za ku ci abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, sai Lainat Sahilu da ya haɗa shirin, da kuma injiniyan namu na yau Bill. Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
cewa